This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zafa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare yau Juma'a 16 ga watan Fabrairun 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya za a je yadda ƴan Najeriya suke farara kasashen masu makwabtaka da ita don kaucewa matsatsin rayuwa a sakamakon tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar. Sannan muna da rahoto kan take haƙƙi da kuma hana ƴan jarida walwala a ƙasar Malawi. Kamar kowace ranar Juma'a Hassan Maina Kaina zai shigo da shirin tubalin tsaro wanda ya shirya kuma zai gabatar. Kuma a wannan makon shirin zai maida hankali ne akan halin fargaba da al'umman karamar hukumar Zaria suke ciki sakamakon tabarbarewar tsaro da kuma barazanar ƴan bindiga. Amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta mutu.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kafofin yada labaran Rasha sun rawaito cewar jami'an hukumar gidan yari na kasar sun sanar da cewa Alexei Navalny mai tsananin adawa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mutu a yau Juma'a bayan da ya kamu da rashin lafiya bayan ya dawo daga wani dan tattaki da yayi dan miƙe kafa. Sun ce an kira ma'aikatan lafiya domin su duba shi amma sun kasa farfado da shi. Jami'an sun ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar dan adawar. Alexei Navalny dai ya kasance yana zaman gidan yari na shekaru 19 bisa zargin tsauraran ra'ayi. An dauke shi daga tsohon gidan yarin da yake a yankin Vladimir na tsakiyar Russia zuwa wani yanki mai tsananin tsaro a garin Kap a yankin Yamalo-Nenets mai tazarar kilomita 1,900 a arewa maso gabashin Moscow. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. Fadar shugaban Faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba Zelensky, Macron zai kara tabbatar da aniyar Faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine da al'umar Ukraine da kuma dukkan abokan hulɗarta. Shugabannin tsaro na kungiyar kasashen NATO sun gana a jiya Alhamis a Brussels domin tattauna yadda za su ci gaba da goyon bayan Ukraine a yakin da take yi da mamayar da Russia ta yi mata tun kusan shekaru biyu da suka gabata. Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada akan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su kaurecewa wurin. Isra'ila ta ce ta buɗe hanyar kwashe mutane a ranar Laraba, kuma dubban mutane da dama da ke a cikin asibitin sun bar yankin. Kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar, kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Isra'ila ta kare shirin nata na bada umarnin ficewa daga yankunan zirin Gaza a duk yankin. Tana mai cewa gargadin na kare lafiya da kuma kare fararen hular Palestine ne. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawagar Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich, wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis, Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar kasashen Balkan. Blinken ya gana da manyan jami'ai da suka hada da shugaban Albania Bajram Bagaj da Prime Minister Idi Rama, inda Blinken din yake cewa Dole ne in yaba da rawar da Albania take takawa na kasancewa ƙasa mai ƙarfi wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin da haɗewar yankin da ci gaban yankin. Wannan ita ce hanyar da za ta samar wa al'ummar yankin kyakkyawar makoma. Don haka mun kuduri aniyar yin duk abin da za mu yi don tallafawa dukkan ƙasashen yankin da ke ɗaukar wannan tafarki. Akalla mutane 11 ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya Alhamis yayin wata gagarumar gobara da ta tashi a wata masana'ar fenti a babban birnin India New Delhi, kamar yadda kafar yaɗa labaran Press Trust ta India ta rawaito. Hukumomin kasar sun ce gobarar ta tashi ne da yammacin rana daga ƙasa, inda waɗanda ke saman ginin ba su samu hanyar tserewa ba. An gano gawawwakin mutane 11 da suka kone kurmus daga baraguzan gine-gine, amma hukumomi ba su tantance su ba. Har yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba.
A gaida Zahra ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla, to yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga makwabciyar Najeriya, Nijar, inda matsatsin rayuwar da al'ummar kasar ke ciki ya fara kai ga wasu 'yan kasar ficewa zuwa kasashen masu makwabtaka da ita don neman na rufin asiri. Hamid Mahmud, Reka.
Ayyuka masu yawa ne 'yan Najeriya suka mamaye a ƙasar Nijar, musamman jihar Agas da ke arewacin ƙasar, wadda ta zame musu tudummin tsira a gare su sakamakon halin matsin rayuwa da suke fama da shi. Malam Lawal Usman, wanda yake aikin inki, ya bayyana dalilin zuwansa.
Ni asalina mutumin Zamfara ne, na taho nan Agas ne akan sana'ar banki. Lallai na buro ƙasata ne, na taho nan wurin domin neman abin da za ni kare wa kaina mutunci. Ana samun kuɗi bakin gwalgwado, mu da annan wurin muna samun abin da za mu ci mu sha, mu tura gida su ma su sha, har a taimaka ma 'yan uwa. Mu'amala ƙasar da ba ƙabilarka ba ne, za ka zanna lafiya ba tare da ka tsawala ba ko an tsawale ka.
Shi ma dai Mala Hassan Abdulaziz, wanda ya fito daga jihar Kano, ya bayyana halin da ya sa ya baro Nigeria don zuwa Nijar.
Gaskiya harkokin kasuwa na ika ne, sakamakon rashin jin daɗin Nigeria shi ne kuma na daina wannan harkokin na Nigeria na da Nijar. Nake gudanar da harkoki na a Nijar kuma komai ina tafiya daidai.
Tsawon shekaru dai ana ganin al'umman Nigeria da Nijar al'umma ce guda, kun banna takunkuman sai da yawo da ya shiga a tsakaninsu. To ko yaya mu'amalar su da 'yan Nijar? Mala Awalu, wani 'yan Najeriya ne cewa yayi.
Mu'amala ta da mutane na zaune da kowa lafiya kamar ina Najeriya haka nake. Ba na jin wani tunani ko irin kyama ko wani abu haka babu shi. Alhamdulillah ina zaune lafiya, babu wani tashin hankali ko taraddadi ko irin tattarin na a cikin yadda muke lafiya da muke gabatar da sana'ar mana. Ana samun aiki sosai.
Da yawa daga cikin 'yan Nijar na gamsuwa da ayyukan da 'yan Najeriya ke yi a ƙasar, kuma ƙasar Nijar za ta amfana da su wajen samun kuɗin shiga. Injimala Ahmadu, wani 'yan kasuwa ne a Agadez.
Yanzu ka dauki misali haraka dinkiyon da kake gani a Najeriya suna ta shigowa na suna ta yi. Yanzu yau kana iya kai musu dinki yau da marita ma su ce za su kawo maka shi. Ko kana iya kai musu dinki delan da kake so a wannan lokacin suna iya su maka shi su baka shi. To wannan shine kawai dalilin da yasa kake gani yanzu mutane duka suna karkata wajajen su suna aiki ne bisa lokacin da ake so. Kuma da kwai sanoyi sosai wanda suna shiga su nan gurin. Suna samu ma kasa kudaden shiga sosai ma.
Wannan yanayin dai yana da alaka da faduwar darajar naira, yayin da kuma 'yan Najeriya suka yi burusu da takunkuman ECOWAS da ta saya wa Nijar sakamakon juyin mulki. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To daga Nijar kuma za mu leƙa ƙasar Malawi, inda 'yan sandan ƙasar suka karɓe wayoyin tafi da gidanka da kuma kwamfutocin 'yan jarida su 14 masu aiki da gidan yaɗa labarai mallakin ƙasar Malawi Broadcasting Corporation MBC a taƙaice. Ana zargin 'yan jaridar da buɗe shafukan Facebook na boge da sunan MBC ta inda suke yaɗa labaran ƙarya a game da gwamnatin ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan jarida sun yi alawadai da yadda hana 'yan jaridar walwala tare da keta 'yancinsu. Ga Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Lamek Masina.
Kakakin 'yan sandan ƙasar Malawi Peter Kalaya ya shaida biyo cewa binciken da suke yi martani ne bisa ƙorafe-ƙorafe daga mahukuntan hukumar watsa labarai ta Malawi.
In the process of the investigations, we secured a search warrant from a court of law.
A inda muke gudanar da bincike, mun samu sammacin bincike daga kotu wanda muka yi amfani da shi wajen kwace kayan laturoni daga hannun waɗanda ake tuhuma. Kuma na'urorin sun hada da wayoyi da kwamfutoci.
And the gadgets include phones as well as laptops.
Kalaya ya ki bayyana ainihin adadin mutanen da ake bincike da kuma yadda aka gano su da zargin aikata laifuka ta yanar gizo. Daidai rahotannin kafafen yada labarai na kasar sun ce yan jarida 14 ne dake da alaka da hukumar watsa labarai ta NBC, ciki har da waɗanda suka bar tashar su ma an duba na'urorin su. Grayson Chapita, tsohon mai kula da labarai ne na NBC TV a Blantyre, yana cikin waɗanda ake zargin. Ya shaida biyo cewa a ranar Laraba jami'an 'yan sanda suka tilasta masa shiga dukkan na'urorinsa da ke da internet.
They searched my laptop. They were so much interested with my Facebook account.
Sun duba laptop dina, sun duba shafina na Facebook sosai, basu duba email dina ba, amma sun yi mahanyoyin sirri wato password na buɗe shafukan Facebook da sauran email da ke ciki. Sun ɗauki kusan mintoci 20 suna duba hotuna, kuma sun ɗauki siffofin abubuwa da dama na screenshot.
Close to about 20 minutes and they took some screenshots.
Chapita ya ce 'yan sanda sun dawo masa da na'urorinsa ne bayan da ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce ba su gano abin da suke nema ba. Wasu 'yan jarida da aka kwace wa na'urorinsu sun ki bayyana sunayensu saboda fargabar ramuwar gayya, amma sun shaida BOA cewa suna tsoron 'yan sanda za su samu bayanan sirri da suka raba wa majiyoyin labarai. Golden Matunga shi ne shugaban cibiyar yaɗa labarai ta kudancin Afirka a Malawi.
Something which is worrying because it puts them at a vulnerable position.
Wannan wani abu ne dake damun su, domin yana sanya su cikin mawuyacin hali saboda duk abinda 'yan sanda za su iya shiga ko ma jami'an NBC za su iya amfani da su wajen cutar da sana'ar su, za su iya amfani da su wajen cutar da waɗanda suke ba su labarai.
Can be used to harm their careers, can be used to harm their sources.
Sai dai mai magana da 'yan sandan kasar Kalaya ya ce 'yan jarida ba su da kariya daga kowane irin bincike na 'yan sanda.
Some of the people who we are following up are not employees of NBC.
Wasu daga cikin mutanen da muke bibiya ba ma'aikatan NBC ba ne, kuma ba za ku iya gujewa binciken aikata laifuka ba dan kawai kana ɗan jarida ko saboda kana wannan ko wannan sana'a. Babu wanda ya fi ƙarfin doka.
No person is above the law.
Kala ya ce 'yan sanda za su ɓoye dukkan bayanan sirrin da suka samu a cikin wayoyi da kwamfutoci da aka kwace. Ya ce za a mayar da na'urorin bayan 'yan sanda sun kammala bincikensu.
Hafiz kenan da fassarar rahoton Lamek Masina. To kada a sha'afa masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan.
Na da bayani ya al'umma ko dan saurara. Wajen da nake idan ka ji na kana ka lura. Dukan jagora idan yana da niyyar kwara. Za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba.
Shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, Instagram da X wanda a baya aka san shi da Twitter. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. A yau zamu duba irin halin bala'i da kuma masifar da al'ummar kasar Zazzau ke ciki bisa yadda ƴan bindiga dadi ke ci gaba da sassace su. Zina da matan aure, kwakkone wasu gidaje, kayan abinci da dai duk wani nau'i na keta haddi.
A yammacin zari gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa da addu'an duniya take nema. Alhaji Malam Isa garin mu an taba kashe mana mutum 55 rana daya. Yanzu ya zuwa wannan garin da nake gaya maka dan agwai zai shigo ya zina da matanka kana kallo ba yadda ka iya yanzu a yin musu sa TV kullun sai mun zina idan mutum hudu mutum biyar
mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro.
Bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan abu dai kowa ya ga dama zai shigo yazo ya abin da zai duk wanda aka koro daga can bai da inda zai je yanzu ya cika rashin babu baka in ba irin wuraren da su kuma gwamnatocin su ba su dau mataki ba.
To madalla a halin yanzu dai al'ummar Kerawa dutsen Abba Nazaria da ma mutanen baki ɗayan yankin yammacin Zaria na can na dandana kudin su a hannun ƴan bindiga dadi. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya tattauna da wani mai magana da yawan wannan mutanen yanki.
To inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna mutanen Najeriya musulman duniya ku taimake mu da addu'a da halin da mazaban Kerawa ke ciki da dutsen Abba Nazari don muna jikin juna ne da kadaje wasu. A yammacin zari gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa da addu'an duniya take nema. Alhaji Malam Isa garin mu an taba kashe mana mutum 55 rana daya. Yanzu ya zuwa wannan garin da nake gaya maka dan agwai zai shigo ya zina da matanka kana kallo ba yadda ka iya yanzu a yin musu sa TV kullun sai mun zina idan mutum hudu mutum biyar. Jiya na kira jami'an tsaro na kwana babbaci ba na kira jami'an tsaro ya kai su 30 tun karfe 9 dare suka shiga garin gwada ba su fita ba har karfe 3 na asuba sojojin ba su ba sai bayan mutanen sun fita garin nan sun kashe mana mutum hudu sun kona mota da kaya za a tafi kasuwa da ita. Alhaji maganar da kuke da kai yanzu gidajen da sun kona a garin bai da adadi
kenan sun daina satar mutane yanzu
har da sun kwashi mutum 45 banda wannan bannin suka mai dabbobi da awaki su kwasa sun shiga garin Bina sun tafi da mutum 30 sun shiga garin Dinki sun tafi da mutum 40 sun kashe mutum biyu a garin Tirin Amada sun kashe mutum biyu Sabon Gidan Ganye sun kashe ango da amarya an zo shiga daki wannan na gwarin da aka kashe an kashe mutum ɗaya da matar shi an shiga shi dakin amarya shi kenan suka zo suka ce zo tafi ce ba tafi da shi amarya sun harbe shi wannan wanda masifa ne yake
shi amma ai
ina kira ga mai girma shugaban kasa ina kira shi yake da alhakin soja a ƙauyen shi mai girma gwamna kuma ka taimake shi
ina sojin da aka
yi lokacin ba soja ba
lokacin da aka yi wancan kashe 50
ba soja ba soja yanzu ba soja a mazabin mu na kira ba soja a dutsen Abba ba soja a inda duk ya kamata a ce soja kai dauki akwai soja a kada jawat wanda an yi ga abu tsakanin sojan nan a rafin tsanwa an yi kidnapping da mutane an kashe mutum biyu bai wuce kilomita ɗaya ba sojojin nan ba su zo ba me kake so Imani Isa
ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da aka ce
Alhaji mutanen nan sun fi karfin mu mutanen ne suka fito daga fara mutan barayin nan suka shigo gwadan mutanen banda sun sun kai mutum 200 sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan 9 an kai musu naira miliyan 9 suka dawo da mutum 6 suna dawo ko suka dauki mutum 38 Imani Isa kake so mu rayuwar ana so mu bar wurin ne jiya Lahadi an woko mu an zo za ta express mun kai mu 20 da kyar muka iya control din mutane aka koma dan a ji abin da gwamnati ta yi muka yi musu alƙawarin cewa gwamnati ta turo jami'an tsaro dan kare rayukan al'umma mutanen nan su mutanen nan zuwa yanzu nan muke magana da kai kiran wanda har yanzu ba wani a gwamnati daga tarayya wanda ke shafe jami'in soja ko kula soja kai commission tsaro ma kyar shaki daga ya san na san shi kamun san san magana da muke da kai zan wuce gaban gwamnati ne ƙara ga mishi halin da ake ciki saboda zai tafi Abuja akan wannan abin wakilinmu na kalmar kuma ga sun yi duk abin da za su iya yi na gane abin ya fi karfin su wannan abin magana ne na shugaban kasa in zai taimake mu ya zo ya taimake mu in kuma yana so a kashe mu gaba da za a kashe mu ko mutanen mu daga yau ko da lokacin su izo su tsare SBS su tsare SBS ko ba abin da za a yi duk abin da ya faru wannan gawan gwamnati ne saboda wannan masifan ya kai masifan
ko yanda me kuke so gwamnati ta muku
abin da gwamnati muke so ta mana ta zo ta eje mana soja a Dinki ta eje mana soja a Gwada ta eje mana soja a Bina ta eje mana soja a Tulun Amada ta eje mana soja a Uzata daga nan an tara gabashin zari
kenan ai ba isa so sojojin da za a aje
malam jaji in aka diba kwata a jaji sai su ce wannan abin wallahi saboda mutanen nan su ba su mutuwa saboda duk abin da ka san mutane za su yi da kare kansu sun yi abin a fi karfin su mutane yanzu sun samu gwamnati ido su mu ke kusa da gwamnatin nan mu a ce zagi saboda an san muna tare da gwamnati saboda kullum bace ina iya magana da gwamna amma ni yake ganin zadi yake ganin zafi na saboda na ga na ki cewa kori ba daidai bane wannan abin da gwamnati yi saboda rayi daya ne in rayi tafi ya tafi kenan ba zai yiwu a ce mutum har gidanka a zuwa kwaci amfanin ka a izina da matanka kana kallo ba abin da ka iya yi in kai magana a rabe ka kwaci bikin ka da ba siban tauce wannan su ina kira gwamnatin tarayya da mai girma shugaban kasa da ministan tsaro sun san halin da talaka ya ciki mutanen nan kuma sun zabe su da kyakkyawan zabe turbu da kyakkyawan zaton cewa bayar bayar shi ba platinum bane zai zo kishin zai kishin mutanen don a kashe wannan ta'addancin ta'addancin wallahi tallahi in ya gama cin ya mutaci zai cin ya birane in ya gama cin kai wallahi shi ke birane ina kira ga shugaban kasa a gaggawan daukan mataki akan wannan abin duk wani mutumin da ya shafi harkan jami'in tsaro a kasar nan muna neman dauke ayyukan zariya in baka wallahi za ka zai mutum zariya wannan shine gaskiyar magana ba maganar kira bane akwai gunduma biyu a zariya akwai gunduma daya a gewa akwai gunduma daya a gabe lokacin gaman to in ba a dauke mataki ba daga nan zuwa sati da duk abin da ya faru wannan gwamnati ta ja in dai ba da gaggawan mataki ba wannan shine gaskiyar magana saboda fituwa na gaggawa ya gagara mutane in aka yi salau akwai wanda aka faɗa mun cewa ga an kashe wani shi yanke shi ya fadi ya mutu an gode amarya nan da aka shiga da shi aka rabe shi aka rabe amaryan suka mutu an zo an kashe mutum hudu an kona dukiyar mutane ana kallo a mota kasuwa ta je a garin an yi ta kafin gare waye an kona motoci guda uku wannan wurin masifa ne
a baba nan dai gwamnatocin jihohin arewa maso yammacin Najeriya sun kakkafa kungiyoyin sa kai daban-daban domin taimakawa jami'an tsaro wurin shawo kan wannan matsala to amma a cewar masanin tsaro Major Yahaya Shinku na ganin zaman yan marina da gwamnatocin jihohin ke yi wurin daukar mataki irin na bai daya baya taimakawa
kuma ba lalle bane ya zama kuskure in ma mutun yace sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka da jihar Katsina misali na samar da yan sa kai da suka yi wanda wannan ya sa su yan bindigan nan sun takura a wancan yankin sa iya yin hijira su yanko nan irin yankunan jihar Kaduna da ba dau irin wannan mataki ba su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama wannan shi yake nuna cewa to lalle ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai daya domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a bude kowa ya ga dama zai shigo ya zo abin da zai duk wanda aka koro daga can bai da inda zai je yanzu ya cika rashin babu baka in ba irin wuraren da su kuma gwamnatocin su ba su dau mataki ba saboda haka lalle wayannan gwamnoni gaba ɗayan su na arewa ya kamata ne su hada kai su dau wannan mataki kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta goya musu baya ya zama to suna yin shi na bai daya ta yanda in daga jihar Niger ana yi dan bindigan da yake tsamanin zai gudu ya zo jihar Kaduna sai ya zo ya tarama jiran shi ake yi in ma a jihar Kaduna yake yana gudun zai je jihar Niger ko zai je jihar Nasarawa ko zai je Sokoto ko Kebbi to sai ya je can din ma ya tarar shi ma sun dau mataki jira ake yi to wannan lalle zai kare lagon su sannan ya kasance sojojin mu suna bi su ma suna ƙara kare lagon wayannan mutane
to kowane mataki magunta ke dauka dan shawo kan wannan matsala Malam Ubasani shine gwamnan jihar Kaduna
mun ta tunani mu ga cewa wannan abuwa ya kamata mu yi a matsayin na gwamnati domin mu ci gaba da taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro da kuma dauke mana al'umma da ake yi da kuma kashe mana mutanen da ake yi to alhamdulillah an tattauna kuma mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro kuma kamar yadda ka sani abun sa mu kira shugabannin kananan hukumomi saboda a hada kai da shugabannin al'umma wato sarakuna da katai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka ko kuma garuruka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanen mu a kurare guda biyu a jihar Kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a bude babban guri na sojoji a jihar Kaduna daya shine za a kara binin gwari sai kuma wanda zai a zangon kata kuma mun ba su wuraren da ya kamata su zo a kafa wannan rundunar sojoji da za a kara mana a nan jihar Kaduna wato akwai guda biyu da za a kara a binin gwari da kuma zangon kata fin Allah ya da muna sa ran kara su zai taimaka domin a samu jami'an tsaro su kara yawa kuma a dauki matakai masu tsauri domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro.
A baba nan dai gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya sun shirya wani babban taro na masu ruwa da tsaki a nan Abuja domin ganin yadda za a yi wa tufkar hanci a kuma kawo ƙarshen wannan aika-aika na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Nastura Ashiru Shirif da ke zama shugaban gamayyar kungiyoyin na arewa ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani.
Bambanci wannan taro na taro da aka saba a baya, wannan taro sai da aka zauna aka yi nazari tsawon wata uku ana aiki yadda za a tsara shekaran nan. Aka kuma tara bayanai na sirri daga jami'an tsaro da suke kai yanzu shugabanninsu da waɗanda suka yi a baya, da waɗanda suka yi a baya a baya, sannan aka zauna da sarakuna suka ba da nasu bayanai, aka gana da al'umma daban-daban, jami'ai da kungiyoyin makiyaya da manoma da sauran su, duk sai da muka gana da su. Sannan muka fitar da wannan wato manhaja da muke kallon za a amfani da ita wajen yaƙar tsaro. A cikin manhajar nan mun kula da yadda za a amfani da al'umma gaba ɗaya da sarakuna da malaman addini da kungiyoyi na harkar 'yan kasuwa masu sufuri da sauransu don tattara bayanai, da kuma ma yadda al'umma da kanta za ta taimaka wa al'ummar da aka kassara. Misali da ni da kai da muke ainihin na ɗan yi asirinmu, kowa zai kawo nasu irin gudunmawa a zai ƙauyuka nan da auren nan suka tarwata su a fara taimaka wa mutane, da kuma yadda za a fara gina zaman lafiya da su a tsakanin al'ummomin da suka samu matsala tsakanin su. Wani wannan namu ne mu muka ɗauki za mu yi wa'innan ayyuka ba wai don da gwamnati za su sauka ba. A tsarin nan ga gama da gwamnatin da bari mai sauki da ya abuwa da mutane da kyawun da za su aikata a tsarin da ya fi
Nastura Ashiru Sharif. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokan aikina Isa Lawal Ikara da Halima Abdulra'uf, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina Kaina. To, kafin mu yi sallama da ku, ga Zahra da labarai a takaice.
Kafofin yaɗa labaran Rasha sun rawaito cewar jami'an hukumar gidan yari na ƙasar sun sanar da cewa Alexei Navalny, mai tsananin adawa da shugaban Rasha Vladimir Putin, ya mutu a yau Juma'a bayan da ya kamu da rashin lafiya bayan ya dawo daga wani ɗan tattaki da ya yi don miƙe ƙafa. Sun ce an kira ma'aikatan lafiya domin su duba shi, amma sun kasa farfaɗo da shi. Jami'an sun ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar ɗan adawar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada akan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su ƙauracewa wurin. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya isa ƙasar Jamus domin shiga tawagar Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich, wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis, Blinken ya kai ziyara ƙasar Albania a karon farko a wani bangare na ƙoƙarin ƙara tabbatar da ƙarfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar ƙasashen.
Masu sauraro da takaitattun labaran, za mu yi sallama da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare na yau, Juma'a 16 ga watan Fabrairu na 2024. Sai kuma zuwa gobe da safen ku, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Aji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin Zahra Aminu Fayyida da ta yi gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni Fiona wa Mai Nandudu kuma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha da Alhaji take miki fatan a kwana lafiya sannan a yi shirin karshen mako lafiya ma'a